Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barka da wannan la'asariya masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana yau Alhamis 11 ga watan Janairun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To Aisha, sojojin Isra'ila sun kai wasu hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a zirin Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai gana da shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi yau Alhamis a ci gaba da kokarin dakile yakin Gaza. Sannan alkalai a kotun ƙasa da ƙasa sun fara sauraron ba'asi a wata ƙarar da ƙasar Afirka ta Kudu ta shigar ta tuhumar Isra'ila da aikata kisan kiyashi a Gaza.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, yayin da ake dakon sakamakon hukuncin kotun kolin Najeriya akan wasu manyan shari'u, kowane hali ake ciki a Kano gabanin hukuncin kotun.
Mutane suna ma Allah wannan zance ya zo a yi a ƙare shi ya zo ƙarshe, kowa ma dai ya huta duk wanda Allah ya baiwa shi kenan. Wannan ita ce matsayar mutanen Kano.
Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar kullun a rana irin ta yau Alhamis, Hauwa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki. Za kuma musakuro kaɗan daga sakonnin ku masu sauraro. Amma dai yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila yau Alhamis sun kai wasu hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a yankin tsakiya da kuma kudancin zirin Gaza, yayin da kuma ma'aikatar lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa hare-haren da Isra'ila ta kai da dare sun hallaka gomman mutane. Ma'aikatar lafiyar ta Gaza ta ce mutane sama da 60 ne suka mutu, ciki har da waɗanda suka mutu a hare-haren jiragen sama da Isra'ila ta kai Khan Yunis da ke Kudu, wanda shi ne birni na biyu a girma a Gaza. Rundunar sojin Isra'ila ta kuma jagoranci wani gani da ido wanda manema labarai suka yi cikin wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a Khan Yunis, inda ta ce akwai alamomin da suka tabbatar cewa mutanen da aka yi garkuwa da su sun kasance a wurin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai gana da shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi yau Alhamis a daidai lokacin da ake ta kokarin shawo kan yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza, da kuma sakin sauran mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza din. Masar ta taka muhimmiyar rawa wajen cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi a baya, wadda sanadiyarta Hamas ta saki sama da 100 daga cikin mutanen da ta yi garkuwa da su. Ita kuma Isra'ila ta saki Falasɗinawa fursunoni 240. Babban kwamandan bataliyoyin sojojin Amurka Janar Frank McKenzie mai ritaya ya bayyana shakkunsa kan wannan al'amarin yayin wata ganawa ta yanar gizo jiya Laraba. Alkalai a kotun ƙasa da ƙasa sun fara sauraron ba'asi na tsawon kwanaki biyu daga yau dinnan Alhamis a wata ƙarar da Afirka ta Kudu ta shigar ta tuhumar Isra'ila da aikata kisan kiyashi a yakin da take yi a Gaza. Afirka ta Kudu na buƙatar kotun ta bayar da umarnin dakatar da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza, inda Isra'ila ke cewa so take ta kawo ƙarshen ƙungiyar mayakan Hamas saboda harin ta'addancin da ta kai ranar 7 ga watan Oktoba a kudancin Isra'ilar. A takardar shigar da ƙarar, Afirka ta Kudu ta ce tana son kotun ta tuhumi Isra'ila da laifin saba dokar hana kisan kiyashi, ta kuma tabbatar da cikakkiyar kariya ga Falasɗinawan Gaza waɗanda ke ci gaba da fama da kuma fuskantar haɗarin ci gaba da kisan kiyashin.
Nan ba da jimawa ba Ibrahim zai karanto kashin labarin na biyu, kafin nan za mu gabatar da rahotonmu. Yayin da ake dakon hukuncin kotun kolin Najeriya kan wasu manyan zaɓuka 7, ciki har da takaddamar kujerar gwamna a jihar Kano wanda ya ɗau hankalin al'ummar arewacin Najeriya bayan da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta yi hukunci akan kujerar gwamnar, wato gwamnan da ke kan kujerar yanzu wa shi yayi nasara a zaben ba bisa wasu dalilai. Na kuma tattauna da wakilin muryar Amurka a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, kuma na fara da yi masa tambaya akan irin halin da ake ciki. Sai ce
yanzu abin da ake ciki shine yanayi dai al'umma suna cikin harkokinsu na yau da kullum bisa doka da oda. Zuwa yanzu al'amuran na tafiya daidai, kuma mutane suna cikin harkokinsu illa iyaka. Kowa yana fadake da wannan zance na gobe ne fa za a yi wato hukunci na karshe.
Ina batun magoya bayan waɗannan bangarori biyu, wato bangaren gawuna da kuma bangaren shi Yusuf Abba gida gida. Mutane suna tunani cewa irin wannan hukunci zai iya kai ga hargitsi.
To hakan din ne ba haka bane. Dalilin abin da yasa shine wato kamar yadda na faɗa miki a baya cewa mutane suna ma Allah Allah wannan zance yazo ayi a ƙare shi yazo ƙarshe, kowa ma dai ya huta duk wanda Allah ya baiwa shi kenan. Wannan ita ce matsayar mutanen Kano waɗanda suke abinda ake cewa gama garin mutane, ordinary people. Su abin da ya dame su shine a yi wannan magana a kammala ta wuce don kowa ya ji daɗin sa gaba in da yake sanyawa. Ta ɓangaren magoya baya da kika yi magana shine karki manta tun a lokacin da aka yi shari'a ta matakin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe, kwamishinan 'yan sanda ya jagoranci wata yarjejeniya da waɗannan ɓangarorin suka sanya wa hannu ta cewa idan an ayyana sakamakon shari'a su rantse cewa ba za su bar magoya bayan su ɗauki doka a hannunsu ba. Bayan an yi ta kotu ta bima abin da ya faru kenan, an sabunta wannan wato yarjejeniya kuma sun saka hannu dukkanin ɓangarorin biyu na APC da NNPP. A yanzu ko kwanaki da muka tattauna da shi kwamishinan 'yan sanda, mun masa tambaya dangane da makomar ita kanta waccan yarjejeniya. Yace ai tana nan daram, amma dai ya ba su zaɓi cewa duk wanda yake son zai janye sa hannun da yayi to yana da wannan ƴancin a kofa a buɗe take. Kuma nan take suka ce masa su ba za su janye ba. Abu na biyu kuma shine magoya bayan da kika faɗa, manyan su musamman waɗanda suke da ta cewa a harkokin siyasa din, suna ci wani sabon al'amari shine a yau din nan suna ci gaba ko kuma sun ɗauki azumi kala-kala. Dukkanin ɓangaren gwamnatin sun ɗauki azumi, kuma ana tanadin shan ruwa na musamman wanda za a yi da fatan a yi wato tawassuli da wannan azumi. Kowa Allah ba shi nasara a zauren kotun ƙoli gobe idan Allah ya kai mu.
Wakilin muryar Amurka a Kano Ibrahim Mahmud Kwari kenan a game da halin da ake ciki a Kano. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kai tsaye yanzu ga Ibrahim da kashin labarai na biyu.
To Aisha, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau Alhamis ya ce duk wani dan tsagaita wutar da za a yi a yakin da Russia ta kaddamar kan Ukraine zai amfani Russia ne kawai, ta yadda za ta samu damar ƙara shigowa da kayan yaki da kuma ta bakinsa murƙushe mu. Jinkirta yaki a fagen dagar da ke cikin ƙasar Ukraine ba tsagaita yaki bane, ba ƙarshen yaki bane, a cewar Zelensky yayin wata ziyara a Estonia. Ya ƙara da cewa hakan ba zai kai ga tattaunawar siyasa da Russia ko kuma wata ƙasa ta daban ba. Jinkirtawar za ta amfani Russia ne kawai. A ƙarshe, Prime Minister Papua New Guinea yau Alhamis ya sha alwashin murƙushe waɗanda ya kira masu saba doka, biyo bayan tashe-tashen hankulan da suka yi sanadin mutuwar mutane 15, yayin da wasu mafisata suka yi ta gangami suna ta ƙona gine-gine da wargaza shaguna. Tashin hankalin ya ɓarke a Port Moresby da yammacin jiya Laraba, bayan da wasu sojoji da 'yan sanda da kuma gandurobin fursuna suka kaddamar da zanga-zangar kyamar gwamnati. Cikin 'yan sa'o'i kalilan, boren ya bazu har zuwa birnin Lae mai nisan kilomita 300 arewa da birnin Port Moresby ɗin. Prime Minister James Moripe ya roki 'yan kasar gafara a yau Alhamis, inda ya ce ba za a lamunci wannan tashin hankalin ba da kuma rashin bin doka da oda.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5, sannan a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10:11 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya Uwar Jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na Lafiya Uwar Jiki, za mu yi magana ne akan cutukan da suka danganci fata da kuma yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da kuma hunturu. Tare da ni a cikin shirin akwai likita bangaren fata Dr. Zainab Babba dake aiki a asibitin koyarwa na Abuja dake karamar hukumar Gwagwalada. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkanmu kada.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan irin cututtuka ko kuma matsalolin da suka danganci fata.
Gaskiya cututtukan fata dai suna da yawa. Kala daban-daban sun kai kala wurin 4,000. Sannan kuma wani hasashe ya nuna cewa cikin kowane mutum huɗu a Amurka, kowane mutum ɗaya yana ɗauke da matsala ta fata. Mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fatar ko kuma farce ko kuma gashi. Duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke. Akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar cewa common skin diseases haka, kamar acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples, kin ga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa. Akwai eczema ko dermatitis, musamman kamar a ce atopic dermatitis, shi ma ana yawan samun shi. To akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci ƙwayoyin halitta ke sa su, kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection ɗin nan muna da swarts, muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare ɗin nan. Sannan kuma akwai fungal infection kamar makero da na san mutane da shi ma sun san shi. Sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar cabies, ƙarzuwa, ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata. To akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fatar. Mukan ce musu pigmentary disorders a turance. Zai iya zamana kamar fatar ta yi haske kamar irin vitiligo, an ce Michael Jackson shi yayi, shi ma ciwo ne na fata. To akwai kuma wanda su kuma ba haske fatar take yi ba, duhu take yi ko ta yi baki, kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation. Duk waɗannan matsaloli ne na fata. To akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorders. To shi kuma wannan haka an kalla wato yanayin fata, suka ga kaman fatan mutum ta kone, ta yi bororo, ta ɗuri ruwa, shi ma dai ciwo ne na fata. To akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su, ake ganin alamunsu, kamar masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata ko ta bushe haka ko yawan ƙaiƙayi, masu ciwon siga kuma ko masu HIV to duk suna iya zuwa da matsalolin fata. To sannan kuma banda wannan, wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu dermatosis of pregnancy, suna iya zuwa da wasu irin nasu yanayin cututtukan fata wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara akai. To banda wannan kuma akwai magani, shan magani shi ma haka barkatai, yana iya kawo matsala ta fata, koda maganin asibiti ne ko maganin Hausa, ko wani irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata. Su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions. To duk banda wayannan kuma akwai cancer, skin cancers, wanda yawanci mu a bakaki ba mu fiya ganin su ba, ko kuma in ce akwai wanda muka dan fi gani, amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata, kamar squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma. Matsalan fararen fata ne sosai, wanda mu dai da akwai dan karancin hakan a bakakin mutane, ko kuma in ce akwai irin tumor skin cancer din da muka fi samu. Duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya din nan albinism, su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers, ko da a cikin bakake sosai. Akwai kuma kamar a ce kalila wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado. To halitta fata din ne take haka, kuma wani lokacin kusan gadon su ake, muna ce musu genodermatosis. To kusan sai in ce a takaice kenan abinda zan ce akan matsalolin fata.
To likita, ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli?
Wasu matsalolin na halitta ne, gado ne, so kusan zan iya cewa ba lalle akwai abinda za a iya yi a hana faruwar su sosai ba, sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita, a duba, a gaya mishi wannan wace irin matsala ce, kuma za a bashi shawarwari sosai, za a ilmantar da shi, zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta. Saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kamar ka rude, ko kuma abun ya zamana ya tsorata ka, zaka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba, wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita. To wannan kenan. Sannan kuma misali kamar su skin cancers, wanda zabiya suna iya samun shi, albinos kenan, tun daga yara iyaye muna ga musu, muna ba su shawara in sun zo asibiti, amma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata. To muna ba su shawarwari sosai, saboda su fata su bata son rana, rana ita take kawo musu wannan skin cancer din. To in sun zo zamu ba su shawara su dinga rufe jiki, a daina a dinga sawa yaro kaya masu dogon hannu, kuma ka a dinga shiga rana da shi. To kin ga fadakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye. To ko ta wurin sana'a, kin ga shi mai irin wannan matsala ta zabiya ba wanda ya kamata a ce kamar zai yi sana'a aiki a rana ba, kamar noma, kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne, za su kiyaye din sun ji haka. To sai kuma irin matsala kamar a ce ta canjin kala, to wani abin da yake kawo irin wannan matsalolin canjin kala din, bleaching, amfani da man shafa-shafa din nan da suke sa bleaching, to su ma suna iya kawo matsala. To kin ga za a iya gaya maka ka daina, ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau, ina nufin mayika masu kyau wanda zaka iya amfani da su, wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching. Sannan kuma shan magani ma barkatai haka, shi ma na ce muke na kawo kuraje. To kin ga aka kiyaye shan magani, ko kuma in za a sha magani ya zamana dai likita ne ya ba da magani, ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki, to a je a nemi likitan fata, za a iya magance wannan abu. Sannan kuma wani abu da ba wai mai yawa bane, wasu sai kamar irin su infection, su ma wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu, yanzu kamar irin su ƙarzuwa ko su makero. To an ya zamana an rage wannan, ko cuɗanya ko sa wannan ya sa abun wancan, ko kuma wurin aski irin su what ana ɗauka, wani ya yi aski, wani ya yi amfani da abun, to shi ma ana iya ɗaukan duk wa'innan. To in aka kiyaye, to insha Allah ina ga za a samu sauƙi na waɗannan cututtuka. Wasu kuma magani ne, za a je asibiti a ga likitan fata, zai ba da shawarwari, za a ba da kuma magunguna wanda za su kawo sauƙin wannan ciwo, ko kuma kada ya zama ciwon ya zama babba.
Ya kamata mutane su kulama da fatar su musamman a wannan yanayi na sanyi da kuma hunturu.
A wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa, kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi kaikayi ko ta ma tsatsage. To akwai wani abu da mutane za su yi mamaki watakila na faɗa da zai iya rage wannan bushewar fata ko kaikayi, shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi. Ba wai kazanta muka ce ayi ba, amma wanka idan yayi yawa kana ta dirje fatar yana iya sa wannan ya karu. Kuma amfani da soso shi ma abinda mutane sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya rada bata fata. Akwai kuma abin da ya kamata din ayi, misali muna ce musu emollients, mayika ne wanda kaman suke hana bushewar fata, muna cewa kaman occlusive emollients irin su vaseline, so a shafa mai sosai. Akwai kuma moisturizer suma wanda suke karawa fata danshi. To inda za a shafa mai a fatar za ta bushe ta tsatsage ba. To kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce, ciwo ne, ba wai hakan nan bane ba, dan sanyi ne kawai. Wasu suna da dama dan background matsala ta fata din, shi yasa in sanyin yazo abin yake yawa sosai, har sai irin faso din nan fata ta tsatsage ko hannu ko kafa. Irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata. Akwai magunguna sosai da muke da su da muke bayarwa wanda suke sa taushin fata din, kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in insha Allah.
Fatar jiki sai ta rika kaikayi, me ya kamata mutane su yi don samun saukin haka?
Bayan rage wanka zuwa sau biyu zuwa uku a sati, kuma dadewa a wanka din ma shi ma yana iya kawo kaikayin fata ko bushewar fata. Saboda haka mukan ce kada a wuce minti 5 zuwa 10 yayin yin wanka. Musamman kuma dai ina ƙara faɗa idan ma fatan tana da matsala. To banda haka kuma ruwa in yayi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon da ke jikin fata. To kuma in maiƙon jikin fata din aka wanke shi, to kin ga zai zama na kenan fatar ba ta da taushi sosai, to za ta ƙara bushewa, za ta kuma yi kaikayi. Musamman kuma kin ga a yanayin sanyi ne yawanci zaka so ka ce bari ka yi wanka da ruwa mai zafi sosai. To kawai dai ruwa dai haka wanda bai cika zafi ba, wanda dai ba zai sa maka kuma wata damuwa ba. Duk da dai sanyi yana saka bushewar fata, kuma na riga na faɗa dama fata mai busasshiya za ta yi kaikayi sosai. Amma ina so a gane ba wai kaikayin fata mu a wurinmu likitocin fata abu ne da yawa, abubuwa da dama suna sa kaikayin fata. Saboda haka indai mutum ya dan yi abinda nace a baya, ai amfani da a shafa mai, ai amfani da emollients, moisturizers, and then kuma ba a dan samu sauki ba, to shawara da zan bayar shine gaskiya aje a ga likitan fata. Saboda dalilai da yawa suna iya kawo kaikayin jiki, kada a dauka cewa kamar yanayi na sanyi din ne kadai yake sa wannan.
Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Zainab Babba, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Hau a gaida Hawwa Umar da wannan shirin. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga wannan sakon.
Can hakika ba da tangarda ba, kalbi marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
Shirin ilimi garkon dan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi, musamman ma dai a kasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran kasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirinmu na yamma, domin sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni Babangi Cibrin kan shirya da kuma gabatar. VOA duniya a tafin hannunku.
Tan hakika ba da tangarda ba, kalbi marar ilimi abun rainawa.
Madalla, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurare kan aiko mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Gule Kamfa, Malam Madori a jihar Jigawa. Yace BOA muna jinjina gwamnatin kasar Afirka ta Kudu da magoya bayanta da bisa kokarinta na maka gwamnatin kasar Isra'ila a kotun duniya, domin takawa kisan kiyashi da Isra'ila ke yi yankin gabas ta tsakiya Birki. Sako na gaba ya fito ne daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Sanusi Madatai daga jihar Damagaram Jamhuriyar Nijar. Suka ce salamin biyo ya Hausa. Muna son ku ba mu dama domin mu aika kokenmu zuwa ga mahukuntan kasar mu ta Nijar. Kan ya kamata su ƙara duba batun farashin man fetur da kayan abinci da masarufi da al'umma kasar suke amfani da su a harkokin yau da kullum. Danganin an samu sassauci a cikin wannan yanayi. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya bada ikon yin abubuwan da suka dace. Allah kuma ya ba mu ikon cinye wannan jarabawar. Sai sako daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Ahmadu Mamman Bande da Tasiu Unguwar Tudu. Kace salam. Fatan alheri ga ma'aikatan BOA. Muna kira ga al'ummar jihar Kano duk yadda hukuncin zaben gwamna ya kasance a gobe Juma'a idan Allah ya kai mu. Ko Abba Kabir Yusuf ko Nasiru Gawuna, kurungumi kaddara ku zauna lafiya da juna. Sannan muna addu'ar Allah ya zaba muku mafi zama alkhairi. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Rabiu Nuhu na Bukka, yace assalamu BOA Hausa. Muna jinjina ma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan matakan yaƙi da cin hanci da rashawa kan jami'an gwamnatin da ya ɗauka. Da fatan duk wanda zargi ya tabbata a kansa za a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata domin ya zama izina.
Baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamurran siyasa kamar daga tsayar da 'yan takara, ganganin yakin neman zabe, alƙawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da cece-kucen siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka. Ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba. Shirinmu na safe ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar, 7 agogon GMT da Ghana.
Madalla, to wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a taƙaice, sojojin Isra'ila yau Alhamis sun kai wasu hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a yankin tsakiya da kuma kudancin zirin Gaza, yayin da kuma ma'aikatar lafiyar Gazar wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa hare-haren da Isra'ila ta kai da dare sun hallaka goman mutane. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi yau Alhamis a daidai lokacin da ake ta kokarin shawo kan yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza da kuma sakin sauran mutanen da mayakan Hamas da ke Gaza din suka yi garkuwa da su. Alƙalai a kotun ƙasa da ƙasa sun fara sauraron ba'asi na tsawon kwanaki biyu daga yau dindin Alhamis a wata ƙarar da ƙasar Afirka ta Kudu ta shigar ta tuhumar Isra'ila da aikata kisan kiyashi a yakin da take yi a Gaza. Afirka ta Kudu na buƙatar kotun ta bayar da umarnin dakatar da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza, inda Isra'ila take cewa so take ta kawo ƙarshen ƙungiyar mayakan Hamas saboda harin ta'addancin da ta ce ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba a kudancin Isra'ilar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau Alhamis ya ce duk wani ɗan tsagaita wutar da za a yi a yakin da Rasha ta kaddamar kan Ukraine zai amfani Rasha ne kawai, ta yadda za ta samu damar ƙara shigowa da kayan yaƙi ta kuma a tabakinsa murƙushe mu. Jinkirta yaƙi a fagen dagar da ke cikin ƙasar Ukraine ba tsagaita yaƙi ba ne, ba ƙarshen yaƙi ba ne, a cewar Zelensky yayin wata ziyara a Estonia. Ya ƙara da cewa hakan ba zai kai ga tattaunawar siyasa da Rasha ko wata ƙasa ta daban ba. Jinkirtawa za ta amfani Rasha ne kawai. Firaministan Papua New Guinea yau Alhamis ya sha alwashin murƙushe waɗanda ya kira masu saba doka, biyo bayan tashe-tashen hankulan da suka yi sanadin mutane, wato mutuwar mutane 15, yayin da wasu mafisata suka yi gangami suna ta ƙone-ƙonen gine-gine da wargaza shaguna.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma zuwa can an jima da darinku idan Allah ya amince. Wato misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, ajimu da shirinmu na ƙarshe kuma na dare a yau. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Gresham da ta shirya ta bada umarni, sai injiniyan mu na yanzu, ni Aisha Mu'azu, nake muku fatan masu wuni lafiya.